بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بأنك يمغوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رأيت مكتابة أتي قبل كراتم من تاريهم صحبا من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم أتكم أن للتافي رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن فضيلة الشيخ سعد يوسف أبو عزيز يربط رحمه الله تعالى فيوضى متقبا دقى عند مكتايا قدر سمو نسيت كند ترى صحابين قوم شاهدوا أتكم ون للتافي ون صحابي شيني قن منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رباني هذه الأمة بابا مالمي نوان نغلوما inka ji an ce maka rabbani shine malami na Allah wanda yayi karatu kuma yana karantar da mutane wannan shi ake kiransa rabbaniyo idan suna da yawa rabbaniyuna kamar yadda Allah ta'ala yake kunu rabbaniyina ku kasance malamai masu ilimi masu karantarwa Allah ya sanya mu cikin su wannan sahabi Abdullah ibn Abbas man huwa wane ne ko menene ki wani matsayi yake da ki kun san man huwa idan aka fasara kai zai da Hausa sai a ce wane ne ki to wani sai ga kaman akwai rashin girmamawa ciki domin duk wanda ya isa ba a ce wane ne shi yanzu kamar a ce ai gwamna ya ce kaza ka ce wane ne gwamna wanda in ya ga dama zai iya koranka da zuriyanka gaba ɗaya daga jihansa ka ce wane ne gwamna ya kaman ka rena shi ka ga da bai isa ba kenan to alhali wajen fassara ne da Hausa ake ɗaukawa haka su da larabci ana son a yi bayani dangane da mutum dole a ce man huwa wane ne saboda wanda bai san shi ba ya san shi ya ce innahu haqlul umma وفقيه العصر وإمام التفسير أبو العباس عبد الله بن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباس بن عبد المطلب أنا يبيع فده كما تأتي بن هاشم بن عبد مناف فما سبب ده متعني سوري قاسم سابا ده ونم باتيام فلا بشيطا باتيام فلا با tunda an ambaci Abdul Muttalib to ka san Abdul Muttalib bin Hakim bin Hakim bin Abd Manaf sannan ka je har su Qusay su Kilab ga Adnan saboda haka Abdullah ibn Abbas innahu habrul umma wa tushine tamkar tawada na wannan al'umma haka te tawada kaga ilimi kenan gaba daya saboda ko yan bokon da suna yin rubutu ne da alƙalami da tawada mun tashi mun samu burbudin wannan saboda haka in aka samu sai dai su yi amfani da pencil kawai pencil shine suna kiransa wato kalamin rasa wanda yake kalam na kamar rasasi haka pencil din su turawa yake yi in ya kare sai dai a sai wani a dura har yanzu ana samun wannan ba wanda ake ferewa ba amma yanzu za su yi amfani da biro shine na ruwa saboda haka idan babu ruwa ba yanda za ka yi ka yi rubutu to ga karatu nan na allo duk wanda ya karatun allo ya san muhimmancin tawada idan babu tawada zai yi a yi rubutu ne cikin allo ai ba zai yi ba to da larabci idan za a yi kirari wa mutumin da ya kasance mai ilimi fitacce to ana kiransa habru kamar da Hausa zamu iya ce habru ko hebru duk ana fala wato tawadan wannan al'umma ta wajen ilimi kenan fice cewa faqihul asr, kuma malamin fiqhu ne na zamaninsa, domin an ce zamanin Abubakar da Umar radiyallahu anhuma, Abdullahi dan Abbas yana bada fatawa kuma shekarunsa kalam. Shi yasa ma har wani yana gadara yana cewa ni na dauki ilimi ne a wajen hibru hadhihi al-umma wa faqihuha, a wajen kwararren malami masani na wannan al'umma wanda yake da ilimin fiqhu. Yace amma ga manya-manyan sahabbai waɗanda yake sa'o'in mahaifinsa, amma na ban su ban zauna a wajensu ba, saboda shi Allah ya baki ilimi a dalilin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Duk da kasancewa tsari an fi son a ɗauki ilimi wajen dattawa, saboda dattawa sun fi ƙasƙantar da kai, ba su cika ɗauko rigima ba. Amma in aka samu samari ko kwarijai, to ba ruwansu ko sama da ƙasa za ta haɗu, kawai facce kalawa za su yabin su. Duk abin da ya kamata a ce an bi bisa tsari su ba lalle ba ne, saboda shekarunsu bai nuna ba. Yasa in akwai malamai dattawa masu ilimi, sannan akwai samari masu ilimi, to ilimin da ya kamata a ɗauka shi ne a wajen dattawa, domin saboda hakan haɗa hadda tarbiyya. In ya kai sa'an mahaifinka wani lokaci baka yi saka abin nan ba, sai ya sa a daka ka kuma ya hana ka taki, wata magana ma ba za ka faɗa ba. Idan ka kalli fiskansa ga gemu ga saje duk yayi fari sol, ai wannan ma kaka za ka ce masa, ce a baba ne, ka ce kaka ne, to dole ka nazu. Amma in ka duba ka ga baki kirin kawai irin naka, mai yiwuwa ma kai kafin shi gaki, to ka karatun ne yake, sai kana zazzare masa ido, kai ba kake ɗaukawa amma kana zare masa ido. A ya naga wasu sun sunkuya. To amma da yake irin wannan ana samun tunadir, wato waɗanda yake very odd shi ne, ba kasafai ake samun su ba, to shi yasa ya kasance fitacce a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In aka ce faqih, ana nufin malamin da yake da ilimin fahimta na Qur'ani ko na hadisan annabi. Domin saboda wani babban almajirin Abdullahi dan Abbas ya yi bayani cewa in aka masa tambaya zai laluma cikin Qur'ani, saboda ya haddace Qur'anin zai laluma, idan babu amsa cikin Qur'ani to zai laluma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wanda ya sani idan ya lallaluma cikin sahabban annabi, duk da kasancewa lokacin annabi shi yaro ne barai da gaske, tunda manzo Allah ya rasu ya bar Abdullahi ibn Abbas yana da shekara 13-14 ne, a tsakanin nan yake. To amma ina ya samo hadisansa kamar yadda za mu gani. To bayan rasuwan annabi sai ya bi dattawan sahabbai, yana zama a kofan gidajensu yana jiransu. Idan suka fito sai ya ce hadisi kaza, to sai suna ba shi hadisi, kuma suka ba shi muhimmanci kwarai da gaske. Saboda me? Saboda kani yake wa manzon Allah, domin dan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka dole ya tara ilimi mai yawa. Wa imamu tafsiri, kuma jagora ne a wajen tafsirin Alkur'ani, saboda annabi ya yi masa addu'a kamar yadda za mu gani. Abul Abbas, ana masa alkunya da Abul Abbas, da ya haifi ɗa sai ya sa masa Abbas, sannan sunan mahaifinsa Abbas. To kai ma ya halarta, idan ka zo ka haifi ɗa ka sa masa suna Sulaiman, kai kuma sunanka Yaqub, sunan babanka Sulaiman, sai ya ce Sulaiman bin Yaqub suna Sulaiman, wannan babu laifi. Sai dai idan ya yi yawa ne, Sulaiman bin Yaqub bin Sulaiman bin Yaqub bin Sulaiman bin Yaqub bin Sulaiman, to wannan tarihi ne zai bambanta, a ce ɗaya Yaqubun cameraman ne, amma ɗaya Sulaimanin shi kuma mahaddacin Qur'ani ne, sannan ɗaya Sulaiman, kowa sai a faɗi abin na abin da ya fice wanda za a iya gane shi. Saboda haka babu laifi duk mutum ya haifi ɗa ya sanya masa sunan mahaifinsa. To amma kuma kana sanya masa sunan mahaifi kuma a sa kai ana kiransa baban gida, to ya an batar da sunan gaba ɗaya. an fatin nun ya kamata sunan ya fito kwalo-kwalo waɗansu suna ce saboda girmamawa ne saboda ana abin nan to amma babu daɗi sunan mutum ya ɓata a ce asalin sunan ka ya ɓata babu daɗi gaskiya na'am Abdullah sunansa Abdullah bawan Allah ibnu ammi rasulillah kuma ɗan babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani daga cikin bafanin annabi al-Abbas bin Abdul Muttalib shine Abbas dan Abdul Muttalib wato saboda haka yana matsayin kani kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda tun farko muka ambata kuma an ce mahaifiyarsa ita ce Lubaba Lubabatul Kubra ake kiranta bintul Haris al-Hilaliya tana yar uwa ce ga Maimuna bintul Haris al-Hilaliya wace ce Maimuna sai daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to inda zaka gane alaka da alaka kenan sai sa lokacin da yake yaro ya kan je gidan annabi ya kwana yaron gidan annabi ne wani lokaci dalilin da ya sa ake son shugabanni su ya aure daga kabilu daban-daban kenan kwarai da gaske duka man misalin a ce kana gwamna ka wuri bajara bayan ka wuri bajara ka dauko baningiya ka gara da ita kaga daga dungu zuwa dungu saboda in kun gani idan dingawa suna da complain ko suna da wani abin nan sai su biyo ta wajen yarsu haka yake yi sai su biyo ta wajen yarsu sannan kuma in ka sake daukowa sai ka dauko bakar kariya in ka dauko bakar kariya sai ka hada da ita to shi kwanta hudu fa baganjuwa za a ja dauko ko ba guddura sai a dauko don abin da ya kamata kenan a ce kana gwamna ya kamata a ce matayenka daga bangarorin jihar daban-daban amma ba ka je can bangon duniya ka je ka dauko wata ita ba lokacin da mutane suka zo mutanen yankin suka zo da bukatunsu yaya za su yi su shiga idan babu mutanensu a wajen amma idan baka nada kowa cikin mutanensu ba sai yarsu to dole akwai kawunayenta akwai ummominta akwai kannenta akwai yan uwanta da sauransu za su biyo ta nan hikiman da ke cikin wannan kenan yasa za ku ga matayen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga bangarori daban-daban suka fito Abdullahi dan Abbas yana da alaka da ɗaya daga cikin matayen annabi ta wajen mai ta wajen mahaifiyarsa bayan alaka ta wajen mahaifinsa saboda haka ya haɗa duka biyu to mahaifiyarsa ana kiranta Lubaba bintul Kubra kamar yadda za mu gani sahiban nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nahawan min 30 shahra ya zamo sahabin annabi ne na tsawon watanni 30 amma kuma ya zamo babban jagora shi yasa yawan shekarunka baki yake baka ilimi ba yawan shekarunka baki yake baka kudi ba yawan shekarunka baki yake baka matsayi ko yaya ba rabo ne na Allah in Allah ya riga ya baka to komai karancin shekarunka za ka samu wannan amma inda yawan shekaru ne shine kudi to da waɗanda suka fi dangwace suna da yawa a Najeriya za su kai kamar nawa ba san ma yawan miliyoyinsu ba masu shekaru 70-80 a Najeriya na yawa za a same su da yawa saboda haka ba shekaru ne yake ba da kudi ba za a ga akwai manya-manyan malamai da yawa sai ga shekarunsu bai da yawa idan da shekaru ilimi ne shi ne ilimin addini to da waɗannan malaman ba za a ji ko sunayensu ba ko ɗuriyansu ba za a ji ba to za a ga wannan yake kuma ga shi nan bayi da sisi sai yawan yaya sai yawan yaya duk shekara sai matarsa ta haihu to sai ga bai wuce shekara 50 ko 65 ba a duniya amma 'ya'yansa sun kai 30 yana da yaya 30 kuma a 65 ɗin da zai auro wata bazaura wanda bata gama sunkuyawa ba za ta haihu haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mutane kowa da yadda Allah ya yi shi To idan Allah ya riga ya baka, sai ka gode wa Allah bisa abin da ya baka. Saboda ya tsamo ka ne a cikin mutane da yawa, kar ka dauka wayonka ne, dabaranka ne, shekarunka ne, connection ɗinka ne, exposure ɗinka ne, wayewanka ne, wallahi ba haka bane. Ba haka bane ko karam. Abdullahi ibn Abbas ya kasance sahabin annabi ne na 30 shahara, watanni 30, kaga shekaru biyu kenan da watanni, kwarai da gaske. Yaushe ne ya zauna tare da annabi? Ai bayan an yi fatu maka ne, bayan an yi fatu maka. To fatu maka ko shekara ta 7 ko kuma ta 8 aka yi bayan hijira. To kun ga dan wannan shekaru ne ya zauna da abinnin Madina tare da annabi, ba abinnin Makka ba. Amma kuma sai ga shi yana da ilimi mai yawa, yana da hadisai masu yawa, yana da ilimin tafsirin Al-Qur'ani saboda addu'an da annabi ya yi masa. Wa ali ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, Abdullah ibn Abbas shi da kansa yana cewa, tufi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah ya karbiran annabi, wa ana ibnu 15 sana, yace ni dan shekara 15 ne. Wa kad kutintu, yace mu an mun kaciya a lokacin, saboda lokacin yin kaciya kashi biyu ne, ya halatta yi kaciya wa yaro a ranar sunansa tun kafin ya yi wayo. Za a iya yin masa kaciya idan likitoci suka ba da tabbacin babu matsala, ana iya yin masa kaciya, ya huta kenan. Sai dai kuma babu goyo, daman lokacin da aka haifi jinjiri sati ɗaya sati biyu, ai ban yi tsammanin ana goyonsu ba. In ba tsofin mata ƙwararru ba, ba a goyo. Saboda yin irin yan matan nan ne yanzu sai ta kashe danta. Saboda mafiya yawan za a gansu wawuya ce za a ganta. Sai ta kake dan nan, bata san yadda za ta goye shi ba. Saboda haka ba cika yin goyo ba. In dai babu cutarwa, ya halatta yi musu kaciya. Daga nan kuma sai bayan mutum ya girma, waɗansu kan yi shekara 7, shekara 8, waɗansu kuma sukan kai shekara har 10, ya danganta da irin girman jikin mutum da girman jikinsa. Saboda haka ya ce lokacin an maka kaciya. Saboda a zamanin annabi za ka samu mai shekara 12 kuma ba masa kaciya ba, kwarai da gaske. Saboda haka ya ɗan yi wayo kenan a zamanin annabi, amma fa sai dai yana kwana a cikin ɗaki tare da mata, kwarai da gaske. Kun san yanzu ne, in aka ce yana kwana da mace a cikin ɗaki, sai mutane su yi ta fassara. Su ba Hausawa ba, amma sai kakale-kakale. Amma a tunaninka kai lokacin da ka tashi, yaushe ka bar kwana a cikin ɗaki tare da mahaifiyanka ko da ƴan uwanka mata? Yaushe ka bari? Malam Babangida? Za ka ga mutum lokacin har ya girma, yana kwana da mahaifiyansa a cikin ɗaki da yake akwai lokacin akwai mutunci, babu iskanci. Kwarai da gaske. Wani ma har sai ya zama kamar ƙato tukuna, sannan sai ya ringa tura shi zaure yana kwana. Daga nan za a yi masa ɗakin saki kadai, saboda akwai ainihin kunya, sannan akwai dattako a lokacin. Na'am. To da wannan ne malamai suke cewa wannan ya gwada an yi fatu Makka shekara ta 7, ko da yake akwai maganganu na tarihi shekara ta 7 ne ko ta 8. Shekara ta 7 ya yi shekara 2 da wani abu tare da manzon Allah a birnin Madina, saboda annabi ya bar birnin Madina ya rasu ne a shekara ta 10 bayan hijira. Ina fata an gane. Saboda haka ya zo ya zauna tare da annabi ne, yana da shekara nawa? Yana da shekara wajen 12 da wani abu kenan, ko kuma 13. To annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yukhbiru bi maulidihi, annabi yana ba da labari a lokacin da aka haife shi, amma wannan abinnin Makka ne, shi ne za a kawo mana labari. Wannan yana daga cikin manya-manyan mujizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya ba da wani labari na abin da zai faru, saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi. Ibn Abbas, wannan ruwaya daga Abdullah ibn Abbas ne radiyallahu anhuma. Shi Abdullah ibn Abbas, idan kun ji an ambaci sunansa, za a ce radiyallahu anhuma, da shi da mahaifinsa, saboda dukan sun musulunta. Duk sahabin da yake mahaifinsa ya musulunta, akan ce radiyallahu anhuma. Waɗannan shahararru ne, Abdullahi dan Abbas yana ciki, Abdullahi bin Umar yana ciki, Abdullahi bin Amr bin Al-As kima yana ciki, Abdullahi bin Zubair yana ciki, waɗannan suna cikin abadila. Sannan kuma sai sauran sahabbai, in ka ji radiyallahu anhuma, to da shi da mahaifinsa ne, radiyallahu anhu to shi ne, saboda mai yiwa babansa ma ya ɓata a ribibi gaba ɗaya. Tunda daraja ce zalika fadlullahi yutihi man yasha, sai ga mutum yana nan mahaifinsa yana nan kakansa yana nan ma ba wanda ya san da su, amma shi aka sani musamman ma shugabanci irin na yanzu rana tsaka Allah sai ya fito da kai, kamar yadda abin nan mutane suke cewa dare ɗaya Allah kan yi bature, mu kuma mukan ce dare ɗaya Allah kan kashe bature. Domin yanzu shugabanci ne, yanzu ana ce ka zama gwamna ko deputy gwamna ko commissioner ka ringa ganin mutane kenan a kofin gidanka ko chairman din wani committee, ba haka bane? Ran da aka sauke ka to shikenan yan gwanka ne za a bari su maka jaje, amma bayan kwana ɗaya kwana biyu duk watsewa za a yi, sai ka fito kai ta kada kafa a iska, ba wanda zai zo ya gaishe ka. To irin wannan yana da kyau mutane su ringa daukan darasi. Allah ya sa mu cika da imani. Abdullahi dan Abbas shi da kansa yace haddathatni ummul fadli bintul harith, ummul fadli ita ce wannan kalma alkunya ce ta mahaifiyarsa, asalin sunanta Lubaba, shi yasa daga cikin sunaye masu kyau akwai Lubaba. Idan mutum ya sanya wa yarsa suna Lubaba shikenan, Lubaba ake fada, mu kuma muka ce Libaba, Libabatu ko to Lubaba mafiya yawa abinda yake fada ke Abu Lubaba ko Lubaba, Lubabatu na'am. Bintul Harith al-Hilaliyya qalat, tace baina ana marra, tana fada masa ne fa bayan ya girma, tana fada ma danta Abdullahi dan Abbas bayan ya girma, tace wata rana nazo wucewa wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hijr, manzo Allah yana cikin hijri Isma'il, kina al-hijr hijru Isma'il na cikin dakin Kaaba, saboda a lokacin su mata sukan zo su wuce abin su marai da gaske, kuma wajen zama ne na manyan mutane. Wani lokaci idan babu ribibi a cikin ɗakin Kaaba sukan bar mutane su shiga su ɗan zauna, in kai nafila sai ka zauna, amma in haka kawai ne kai shiga kai ta zama za su zo su kore ka, amma za ka yi nafila sai ka fita, in kai nafila sai ka fita. To ina ganin kamar yanzu ko saboda corona ne ko yayi ne kamar ba su cika bari ana shiga a zauna ba, saboda yanka kunna talabijin ko satellite kana gani za ka sun riga sun kange wajen. Amma da lokacin da muke zuwa sukan bari a shiga a yi nafila ma har a zauna dan ɗauki lokaci, ba su cika koran mutane ba, saboda zamanin jahiliya manya-manyan mutanen Makka suna zama a wajen, in baka kai ba baka yi saka zauna a wajen ba, sai dai idan kai ɗan rakiya ne don kun tsawon lokaci akan samu manyan mutane da abokansu waɗanda ba manya ba, amma za su ringa zama suna taɗi don saboda in sun kore su to ba su da abokan taɗi. To ta zo wucewa ta wajen faƙala, sai Annabi ya ce ya ummal fadli, ya ce ya ke ummal fadli, sai ta ce qultu labbaika ya rasulallah, sai ta ce na amsa kiranka ya manzon Allah, ya halatta duk wanda ya kira ka ka ce labbai, ba wai lalle lokacin aikin haji ne ake ce labbai kallahumma labbai, wannan na Allah ne. Idan wani ya kira ka ce labbai kallahumma to ba Allah ne ya kira ka ba, wanda ya kira ka sai ka ce labbai ka tanko, kaga kenan, ko labbai ka ya tanko, kaga ya fi fitowa ma fili, saboda a takaice ka amsa ka ce na amsa shine labbaika. Na'am qala innaki hamilun bi gulamin, sai ce kina dauke da cikin wani yaro, sai ya bata labari. To da wannan ne waɗansu suke cewa ai manzo Allah ya san gaibi tun daga shi ya fada, mu kuma abinda muke fada sai abinda Allah ya sanar da shi kwarai da gaske, tunda akwai waɗansu wuraren da waɗansu abubuwa suka faru da Annabi ya san gaibin da ba zai kuza kansa wajen ba. Ina fata an gane, saboda haka shi yasa generally ta wani waje abinda Allah ya sanar da shi ya sani, abinda kuma Allah bai sanar da shi ba to shi yafi yawa, manzon Allah bai sani ba. manya-manyan gaibi manzo Allah bai sani ba, wannan Qur'ani ya tabbatar da haka. Amma jefi-jefi Allah tabaraka wa ta'ala kan sanar da shi yanzu kamar yadda aka sanar da shi wannan, saboda mu'jiza ce. A lokacin ba wanda ya sayi fadi wannan, ba wanda ya fadi wannan, saboda kun san kafin bayyanan annabi bokaye suna cin karen su ba babbaka, ko ba haka bane? Saboda suna amfani da aljanu. To amma da Allah ya aiko manzo Allah sai ya toshe bokaye. Ko aljanu sun je satan ji a sama, Allah tabaraka wa ta'ala ya toshe su. Wa hibban min kulli shaytanin maridin, ana samun masu taurin kai. Amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muka tsare sama. Min kulli shaytanin marid, muka ji an ce maka maridin shi ne mai taurin kai. Wanda baya da taurin kai zai ce a'a, saboda ya ga abin da ya faru gawa ne. Amma mai taurin kai ko ya ga abin da ya faru gawa ne, ba zai sassauta ba, ba zai bari ba, sai abin da zai faru gare shi ya faru gare shi. Saboda haka manzo Allah ya ce fa kina dauke da cikin wani yaro. Qultu, sai ta ce, sai na ce ah, kaifa waqatta halafat quraish la yuliduna nisaa. Ta ce yaya bayan Qurayshawa sun yi rantsuwa cewa su ba za su haifar da matansu ba, ba za su haɗu da matansu ba. To malamai da yawa suna ce a wannan lokacin da annabi ya faɗi wannan magana, lokacin da aka tattare zuriyar manzon Allah ne a cikin Al-Hisar. Kun san a tarihin da muka karanta a can baya, lokacin da manzon Allah ya zo yana karantarwa, akwai lokacin da aka zo aka ce in danginsa ba su hana shi wa'azi da Al-Qur'ani da sabon addini na musulunci ba, suka ce to za su yanke alaka da dangin annabi. Babu aure tsakani, babu cinikayya, babu mu'amala, babu komai. Kuma an yi wannan, aka tattara dangin manzon Allah karkashin Abu Talib. Sai daga baya wani ne ya zo ya ga takardar, wani yarjejeniya har an manna alhakin Kaaba, saboda ba za su iya tare annabi ba, ya zo da sakon Allah ba zai yiwu ba. To da musulmi da wanda ba musulmi ba, duk abin ya shafe su, aka tattare su waje guda, aka bar alaka da su. To a lokacin da wannan abu ya faru, to a lokacin ne manzon Allah ya ce mata tana ɗauke da cikin ainihin wani yaro, sai ta ce to ai, saboda baƙin ciki da damuwa ya kasance ba su saduwa da iyalansu. Ta ce to ya za a yi a ce abin nan, tunda kowa ko da ya sadu da iyalinsa ma hankali ba kwance yake ba, babu natsuwa. Kala huwa ma aqulu laki, sai ce lallai abinda nake faɗa miki haka ne, haka Allah ya sanar da ni. Sai dai yanzu duk mu bar wannan magana, tunda ya tabbata za ki haihu, akwai yaro a cikin cikinki. Kun ga wannan tun kafin ya zo an ba da labarinsa kenan. Kaman waɗansu annabawa a cikin Qur'ani, kaman waɗanne da waɗanne kenan, waɗanda aka ba da labarinsa cikin Qur'ani. Akwai annabi Yahya, Allah ya ba da labarinsa cikin Qur'ani. Sannan akwai wane ne? Annabi Isa alaihi salam, Allah ya ba da labarinsa a cikin Qur'ani. Annabi Yahya ke har suna ma aka ba shi, har suna Allah ya ba ki tun kafin a haife ki. To kun ga Allah ta'ala fa'alu lima yuridu, mai aikata abin da ya ga dama ne. Fa idza wada'tihi fatini bihi, yace amma idan kin haife ki to ki zo mun da shi, kina haihuwansa ki kawo mun. Falamma wada'tuhu ummul fadli, yace lokacin da na haife shi ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, nan ataitu bihin nabiyya ne ba annabiyyu ba, dun wasallin sun yi an yi kuskure haka. Wadatuhu ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sace sai na kawo jinjirin wa annabi. Fa sammahu abdullahi, annabi sai ya sanya masa suna abdullahi. Ya halatta idan matarka ta haihu a dauki jinjirin tun kafin ma ya gama ihun da zai yi, a kai shi wajen wani dattijo wanda yake mutumin kirki, wanda ake kyauta zaton mutumin kirki ne. Wanda duniya ta shaida cewa mutumin kirki ne, domin ya sa masa albarka. In ka je ka kai shi wajen dattijo dan bariki ko dan ciwa-ciwa, to azuwan da zai da wanda zai tofa masa kajin gaya maka shi ma zai zama wani kyakken dan tuwa-tuwa ne. Saboda wani lokaci yawun yana bi misali kenan a Hausance don a gani. Ina fata an fahimta. To bayan ya sanya masa suna ba wai abin ya tsaya ne a sanya masa suna kawai ba, a'a. Wa albahu bi riqihi, annabi ya masa tahniki da me da yawunsa da yawunsa nan kasa yace me ai hannakahu bi riqihi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi ya ce a kawo dabino ya tattauna, bayan ya tattauna da yawunsa haka ya sa a bakin yaron. Ka san ko yawun annabi a wannan ba sai an yi dogon bayani ba. Saboda haka kar ku kuskura ku yadda da yawun tsofi yan bariki ko waɗanda yake ba su da mutunci. Ina fatan an gane. Saboda haka ya masa tahniki kuma sannan ya sanya masa suna Abdullahi, ɗaya daga cikin sunaye masu kyau waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so. Kala mahaifiyanta ce sai ya ce ishabi bihi, sai ya ce mata ki tafi da shi wannan yaro. Falataji dinnahu, amma anan ya ce falataji dinnahu, ba haka ba ne, falataji dinnahu akwai karfafawa saboda hadisi ne, falataji dinnahu kayyisa. Sai yana ba ta labari ya ce in Allah ya yarda wannan yaro za ki same shi, yaro ne mai basira shi ne kayyisa abinda ya fada mata kenan. Amma ki kula da shi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi ɗaya daga cikin manyan sahabbai wanda za su taimaka wajen haddace alkur'ani da kare addinin musulunci da watsa ilimin musulunci tun a farkon musulunci. Saboda haka zaɓi ne daga wajen Allah, in kai ma Allah ya zaɓe ka sai ga ka faɗa a wannan layi. Yasa zaɓen Allah zaɓi ne iri daban-daban. Wani Allah zai zaɓe shi wajen kare ilimi, wani Allah zai zaɓe shi wajen kare kuɗi, wani Allah zai zaɓe shi wajen kare shugabanci, wani kuma zai ɓata ribibi gaba ɗaya. Allah ya taimake mu. Qala fa ataitu al-Abbas fa akhbartuhu, tace da na dawo sai na faɗa wa mai gidana, ce kaga ga fa abin da ya faru, na ba ki labari. Fa tabassama sai ya murmushi, da ya murmushi kuma ta annabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa ya kama hanya ya tafi wajen annabi. Wa kana rajulan jamila, wannan ta ba mu labari gaba ɗaya. Tace ainihin ki Abbas mijinta, tace mutum ne wanda yake kyakkyawa, madidal qama, irin mutane ne wanda suke tsayayyu. Za ga mutum gashin nan yana da tsawo kuma wato a koshe yake, a tsaye yake tsar. Yanzu ni in na tashi na tsaya sai kare na ne, saboda ban da auki. Kana ganin kaman ka hure ni faduwa zan yi, amma malam Babangida fa in ya tashi ya tsaya za ka yi shi gidigir ne, ko ka nauso za ka yi fada da shi za ka ɗanyi shayin, saboda naushi ɗaya zai maka zai ka kwanta. In aka ce madidal qama shine za ka ga mutum yana da tsawo kuma yana da ɗan kauri, yana da jiki. Sai dai wanda baya da kauri fa ya fi lafiya. Allah ya ba mu lafiya gaba ɗaya. Na'am, wannan an faɗa mana sifan al-Abbas, babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Falamma ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qama ilayhi, lokacin da annabi ya gaishe sai ya miƙe. Me yasa ya miƙe? Saboda babbansa ne. Amma kai sau nawa babbanka yana zuwa wajenka kana miƙewa? Amma wani hakimi ya zo za ka miƙe, ko wani kwamishina ya zo za ka tashi ka miƙe. Saboda ya girmama mahaifinsa, babbansa ne. Lokacin kuma babu mahaifinsa sai babbansa. Yasa yana girmama shi, yana ji shi kadai ya rage a cikin babbanninsa waɗanda suke abin nan manya, shi kadai ya rage. Tunda Abu Talib ayi shi kafin a yi hijira da tafiya, amma Abbas shi har bayan hijira yana nan. Fa qabbala bayna aynayhi, ya sumbaci tsakanin fisko abin nan idanunsa guda biyu. Su suna yin haka, amma kun ga mu ba mu saba da yi, ba mu yi kwarai da gaske, ba mu cika yin haka ba. Wa aqa'adahu an yaminihi, ya ajiye shi a gefen dama. duk lura in kana yawan kallon talabijin din su musamman na Saudiya zaka ko da manyan malamai da menene sai ga wani yazo ya sumbaci fiskar mutum ko goshin mutum suna yin haka wannan sun ce abinda ke nufi da fiska sun an ce baina ainihi kaga nan kenan to ba wai nan ba nan suke fiskar suke sumbata to mafiya yawa waɗanda suke dattawa ana yin musu haka mutumin da ya kai shekara 65, 75, 80 in ka zo zaka sumbaci goshinsa da abin nan nasa sai ka sumbata alaman girmamawa kenan kana girmama shi kana kaunansa kaga wannan al'ada ce ta su mu ba ce mu yi ba yasa akwai al'adan da yake kwarai da gaske muna mu al'ada menene zaka yi in ka zo amma dai idan baffanka ya zo ko dattijo ya zo ya kamata ka tashi yasa aka ce tashin da za a yi ma waɗannan dattawa domin a girmama su saboda matsayin da Allah ya ba su shi wannan babu matsala amma takin da ake yi wa manya shine da matsala kwarai da gaske domin duk mutumin da yake so a tashi masa to yana da hatsari saboda wani in baka tashi masa ba ko gaishe ka ba zai yi ba ko baka bani to zai ji wani girman kai to musulunci bai yadda da wannan ba to amma kana a matsayinka haka sai wani dattijo wanda ka san sa'an mahaifinka ne da ya zo ko abokin mahaifinka ne to kaga sai ka tashi saboda girmama shi abinda yake magana kenan ba wai saboda kudinsa ko matsayinsa ba ina fata an gane to shi yasa sai ya tashi ya girmama babbansa ya sumbace ki sai ya zaunar da ki a gefen dama duk da kasancewa manzo Allah yana da matsayi na musamman menene matsayi na musamman saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya sanya shi annabi annabi ko shugaban kowa ne to ko kai a yanzu kada Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ilimi ka rinka raina kana raina baffanunka da kabunayenka kana ganin su su ba kowa bane suna da matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su na musamman to balle kuma a ce malamanka waɗanda suke su ne ainihin iyayen al'umma na'am kuma kala lokacin da ya zaunar da shi sai ya ce haza ammi ya ce wannan baffana ne fa man sha'a falyubahi bi ammi ya ce duk wanda ya ga dama ya ga dara da baffansa ba kwarai da gaske tunda mahaifinsa baya na ma ga baffansa kaga wannan ma kowa ya san cewa yana da asali saboda haka yana ga dara da baffansa ashe yadda za ka yi ga dara da mahaifinka haka za ka yi ga dara da baffanka sai dai ko kuma baffanin ku ji tsoron Allah tun wani lokaci yaya idan ba naku bane shikenan kuma sai ku juya baya wannan ma illa ce wannan ma illa ce tunda a tsarin gado za a zo akwai lokacin da baffanka ke zai gaje ka in babu waɗanda za su gaje ka wa qala al-abbas da abbas bin abdul-muttalib ya ji wannan magana sai ya ce ma annabi ba'da al-qawl ya ce ka faɗi wata magana banda wannan saboda ya ce haza ammi fa man sha'a falyubahi bi ammi yana ce ni ga baffana wanda ya ga dama shi ma ya ga dara da baffansa saboda haka in baka da baffa sai zai zare ido ina fata an gane wannan yayi haka ne don ya girmama shi shi kuma sai ya ce a mu shiga wata magana daban a bar wannan ya ce ya rasulullah qala walima sai annabi ya ce saboda me ya ce la aqulu wa anta ammi ya ce saboda me ba zan ce kai baffana ba ne kai ne ka rage ina gadara da kai ina farin ciki da murna da kai yace baqiyatu aba'i wa anta ammi baqiyatu aba'i yace duk cikin iyayenmu kai ne ka rage a shikenan idan duk iyaye suka tafi aka bar wani saura guda da yana da kyau a gwada masa gata kwarai da gaske domin shi ma ko ba dade ko ba jima za a rubu da shi kuma yadda ake ta tafiya din nan an riga an tafi shikenan ba mai dawowa Allah sa mu cika da imani anan sai yace wal ammu wali yace haba baffa ai baffa mahaifi ne ba wani bambanci baffa mahaifi ne wannan ya gwada dankon zumuncin da ke tsakani to maganan da yayi akan Abdullah ibn Abbas sai kuma ina maganan take to iyakacin wannan hadisi shine ya inganta al-mujamul kabir na imamu tabarani malaman hadisai sun yi bincike da dama daga cikinsu sun ce wannan ruwaya ingantacciya ce amma akwai ruwayan da aka samu ƙari ya ce a zuriyanka za a samu wanda za su yi shugabanci a cikin musulunci bayan shekara 100 da wani abu, har ya ambaci sunayen wasu kamar As-Saffa da Al-Mansur da sauransu. Yana ishara zuwa ga daula ta Bani Al-Abbas bayan daula ta Umayya, wanda suka karanta tarihin musulunci. To a binciken malamai sai suka samu ƙarin nan da aka yi, duruwayoyi sun gwada cewa ƙarin nan maudu'i ne, bai tabbata ba, amma iyakacin nan shi ne wanda mafiya yawa suka tafi akan yangancinsa. To amma menene mahallu shahid namu? Kafin a haifi Abdullahi dan Abbas sai da Allah ya sanar da manzon Allah kuma ya bada labarinsa. Idan da bai isa ba za a yi haka? To daga nan za ka gane cewa ake Abdullahi dan Amba wato ba kyallin yasarwa ba ne kwarai da gaske. Fada'ilu, to ga wasu daga cikin falalolinsa. Wannan ma falala ce, tunda ɗaya daga cikin mujizozi ne na manzon Allah. To ga ƙari nan, an ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadisi daga Abdullahi dan Abbas, Allah ki kare yadda da su, kare yace tammanin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama ila sadrihi, annabi ya rungume ni a cikin kirjinsa. Wannan suka ce lokacin bai wayo ba yana yaro, annabi ya karbe shi ya rungume shi wa qala allahumma allimhu alhikma, yace ya Allah ka sanar da shi ainihin hikima. Wace hikima ake nufi a nan? Shi ne ilimi. Yutil hikima ta man yasha, wa man yutil hikima faqad utiya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yutil hikima ta man yasha, bi ma'ana yutil ilma man yaktaruhu minan nas. Allah yana bada ilimi ga wanda ya zaba daga cikin mutane, sai Allah ya baki ilimi. Wa man yutal ilma, duk wanda Allah ya baki ilimi faqad utiya khairan katira, Allah ya baki ilimi wato ya baki alheri mai yawa. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, amma ba waɗanda suke tunani su gane muhimmancin haka da tsadan haka, sai mutane masu hankula. Saboda haka alhikima anan abinda ake nufi shine Allah ya baki ilimi. Kun ga annabi ya masa addu'a tun yana yaro karami, kuma addu'an ta tabbata. Amma wata ruwaya aka ce allahumma allimhu alkitaba, ya Allah ka sanar da ki littafi. Abinda ake nufi da littafi shine iya rubutu da iya karatu, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi. To wannan hadisi a kasa lamba ta biyu, ko da yake ba mu karanta lamba ta farko ba. Isnaduhu hasan, rawahu tabarani wa qala al-haythami isnaduhu hasan al-majma bi rakam bi hadhihi al-arqam. Sannan lamba ta biyu sahihun sahihu sunan at-Tirmidhi a lamba ta 3,304 wa fi riwayatin wa ta'wil al-kitabi, da fassara littafi al-Qur'ani kenan, sahihu ibn Majah, kamar yadda yazo a cikin sahihu ibn Majah. Har ila yau, wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadisi daga Abdullahi dan Abbas, Allah ki kare yadda da su, kale yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi baiti maimuna, yace manzo Allah ya kasance yana ɗakin maimuna ranan kwananta. Ranan kwananta, saboda annabi yana bin matansa al'akunansu ne, yana bin al'akunansu yake bi, yakan kwana kowane ɗaki. Wannan yana daga cikin al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yanzu kai in kana da turaka kana da yara, ya za ka yi? In ka je kwana a ɗakin koro yaran za ka yi? Ko yaya? Wannan babin magidanta ne, su ne za su yi bayani. Kaga mai mata dai ma bai da bakin da zai yi magana. Mai mata dai bai da bakin da zai yi magana. Na'am. فوضعت له وضوءا من الليل, yace saboda yana kwana a lakin, tunda ita tana matsayin ummansa ne, khalatuhu, to sai ya gane cewa cikin dare annabi yakan tashi ya sallan dare. Wa min al-layl fatahajjat bihi nafilatan laka hasa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda, saboda haka cikin dare annabi yakan tashi ya sallan nafila. Ya gane haka, ba a sashi ba kawai, sai ya zo sai ya tanadi nazim alula. Kun ga yadda ake koyar da tarbiyya kenan. Kuma Allah ya ji ƙayin tsofin da su sukan yi haka, sai su jawo yaro abubuwan da suke yi a gabansa za su rinka yana gani. Amma za a ga tijo a gida yana tare da iyalinsa, lokacin da yake saduwa da iyalinsa wallahi ba za ka sani ba. Amma yanzu da yake jairan yara, to kaga sai kai a hankali, sai an yi a hankali kwarai da gaske. Saboda mai, saboda yanzu aka sadu da iyalinka yara suna ji da menene kana koya musu abinda ba daidai bane, iskanci ne fa, kwarai da gaske. Amma su muhimman abubuwa sai ga suna jawo yaro, to mutum yana gani, daga nan suke gane masu hikima da waɗanda suke da basira suke ɗaukan abu nan da nan. To shi aka koyo shi Annabi sai ya zo lokaci yana bacci zai tashi, don ya ce akwai lokacin da Annabi yakan tashi idonsa biyu, yana ganin Annabi yana tashi amma sai ya gwada bacci yake yi. To kaga shi yasa in kana tare da ire-iren waɗannan yara kai ka san hikiman yadda za ka yi, don karka tashi kana lalume. Yi kuwa yaro yana gani ka ina tala'ayu ne wa matu ku fi sudur, barai da gaske. Saboda akwai lokacin da Annabi ya tashi, da ya tashi sai ya tashi a hankali, saboda Annabi in zai tashi baya son ya farkar da kowa, sai ya tashi a hankali ya je ya yi tsarki, ya yi tsarki alwala zai kama sallah. Ashe Abdullahi dan Abbas yana gani a ɗakin ummansa, to yaro zai fallasa kansa shi ma sai ya tashi sai ya je ya yi alwala sai ya zo ya bi sallah. Kaga itimin su wannan ya gwada wato ake duk abinda aka yi yana gani. In bai ga lokacin da aka je aka yi alwala ba, inda yaro ne zuwa zai yi zo ya shiga sallan ba ruwansa da alwala, ko ba ka ba ne haka zai yi sallan babu alwala. Shi ne lokacin da ya zo sai ya tsaya a hannun haguna na Annabi, sai Annabi ya mayar da shi dama ya maishe shi saitinsa, shi kuma sai ya koma da baya ya noke. A wata ruwaya lokacin da Annabi ya yi tada sallah ce haba kai yaro ya na jeranta ka da ni kai kuma ka noke, ya ce a ana isa in zamo wato saiti daidai wa daida da kai ya kai manzon Allah. To shi yasa Annabi sai ya masa addu'a ya ce Allah ya bashi hikima, Allah ya bashi ilimi. Saboda me? Saboda ya ji daɗi, ya ji mamaki abin da ya faɗa, ya yi masa addu'a. To da ya yi tattalin abin alwala wa Annabi a wannan ruwaya, na kala faƙalat maimuna, sai maimuna ta ce ya rasulallah wa da alaka haza Abdullah ibn Abbas, amma nan ya taƙaita ne saboda Annabi da ya gani ta waye shirya mini abin alwala na, sai ta ce ya Abdullah dan Abbas ne ya shirya maka. Kun ga daga nan za ka gane cewa ba kowane abu ne matarka za ta shirya maka ba, kwarai da gaske, saboda taimako ne ba lokaci za su yi mantawa ko akwai gajiya. To karka zo idan ba a saka wani abu kai ta fada ba ba haka yake yi ba, sai dai idan suka manta ka ringa ankarar da su. Mai yiwu abubuwa ne sun yi yawa, shi yasa tun asali ake son ka auro ma mace mai tarbiyya. In ka auro wanda ba ta da tarbiyya to ta ringa hargitsa maka lissafi kenan, baccin ma ba za ka samu daman yi yadda ya kamata ba. A gida baka bacci dole ka zo masallaci kana gingadi yana karatu, ina masu gingadi ana karatu kana gingadi. Saboda haka Annabi sai ya tambaya a waye mun wannan, shine Maimuna bintul Harith, sai ta ce ai wanda ya maka wannan shine Abdullahi dan Abbas wanda yake zuwa mana kwana. Faƙala budan bakin Annabi sai ya masa addu'a ya ce Allahumma faqqihhu fi ddini, ya Allah ka fahimtar da shi ilimin addini, wa allimhu ta'wila, kuma ya Allah ka sanar da shi fassaran Alkur'ani. To ko duk addu'an da Annabi ya yi karbe biya ce, shikenan ya samu wannan garabasa. Amma kun san lokacin da yake yana yaro ne bai gama wa ba, ba abin da ya dame shi, shi dai kawai abin ya bashi sha'awa ne ke sa kawai yake waɗannan abubuwa. To na uku, hasanun akhrajahu Ahmad fil Musnad wa qala Shaykhul Adawi hasanu a cikin fada'ilu sahabatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qala ibn Mas'ud radiyallahu an Abdullah ibn Mas'ud, babban sahabin nan da muka gama karanta tarihinsa. Allah ya kare yadda da ki yace ni'ima turjumanul Qur'an Ibnu Abbas yace madalla da masanin fassaran Al-Qur'ani shine tarjaman Al-Qur'ani su da larabci suna kiran tafsiri tarjama mu kuma idan muka ce tarjama a yanzu to ana nufin Qur'anin da aka fassara shi da wani yare daban wanda ba larabci ba idan larabci ne tafsiri asalin yadda magana take kenan amma azumi sai ka ji dan agaji yana cewa zai je wajen tafsiri kake zuwa ko wajen tarjama ainihin hausance a hausance wajen tarjama kake zuwa shine asalin abun nan din amma da kace tafsiri to da larabci ne tafsiri shine wanda za a yi bayanin Qur'ani da harkar larabci amma in za a fassara da wani yare to ya zama tarjama yasa mutanen farko suke cewa za mu je wajen Jalalaini saboda tafsirin kai nan guda daya littafin Jalalaini kuma banda a kasan nan in ka je wadansu kasashe kace za ka je wajen Jalalaini kallon ka za su ta yi menene Jalalaini saboda su ba su sani ba amma mu kasan nan tafsirin da aka fara samu daga cikin tafsiran duniya shine tafsirin Jalalaini shine duk garin da suka bunkasa ko aka samu wani babban malami to zai zo azumi yana wannan tafsiri sai ka ji an ce za mu je wajen Jalalaini kuma da yake ba sa bukatan dogon bayani fassara za a yi ta yi kuma sai ga yana ta ƙara musu tsoron Allah suna na'am ana yi suna na'am suna girgiza kai saboda abin yana shiga jikinsu kwarai da gaske amma mutanen yanzu da yake wayayyu ne kuma da yawansu fi tsararru ne a kwarai da gaske sai a yi ta bayani abin da ya kamata a ce mutum ya ankara amma sai ka samu bai ankara ba Allah ya gafarta mana saboda haka wannan shaida ce daga wajen ɗaya daga cikin hannun daman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake addu'an da annabi ya yi wa Abdullahi dan Abbas addu'a ta bishi ga shi har babban sahabi masanin Al-Qur'ani yana ce Abdullahi dan Abbas turjumanul Qur'ani ne ma'ana mai fassara Al-Qur'ani ne ma dalla da shi wannan nahudu sahihun rawahu ibn abi shayba wa qala shaykh al-adawi sahihun fadailu sahabati an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa an mujahid ga dai daga cikin manyan tabi'ai shine mujahid rahimahullahu ta'ala qala yace kana ibn abbas idha fassara shay'a yace abdullahi dan abbas in ya fassara wani abu yace ra'aitu alayhi nura yace ni ido na sai ina gadan gwada mun wato haske ƙara haske kai saboda Allah ya bashi ilimi yana fassara kawai sai ce ka lalle Allah ya tara ilimi a cikin wannan sai yasa ko ranan da ya rasu wani sahabi mamaki ya tai yana ce malamai sun tafi manya-manyan malamai na sahabban annabi sun tafi saboda rasuwan Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma wa an shaqi sannan kuma ga wani tabi'i shi ma shaqiq rahimahullah qala yace kana ibn abbas alal mautim yace Abdullahi dan Abbas ya tafi aikin haji shine al-mautim lokacin aikin haji ay mautim al-hajj fa khataba sai aka bashi dama aka ce huduba fa ftataha suratan nur shine kawai sai bude suratul nur zaku ga yanzu a Saudiya da shugaban malaman su ne mai ba da fatawa mufti shine yake huduba kowace shekara muftin yana nan da ransa amma shekaru sun masa yawa kwarai da gaske ga gajiya bai rude ba amma yadda da zai kai minti 30-40 yana jawabi kuma makaho ne ba ya duba takarda tunda mahaddacin Qur'ani ne ya haddace hadisan annabi ya haddace littafai da yawa duk wanda ya dauko kaset-kaset na ayyukan hajji a da a ranar arfa mai kudu ba mutum da ya ne in ya zo ya fara wani lokaci ma yana yi har juyawa yake yi sai body guard ɗinsa sun zo sun gyara ki daidai saitin loudspeaker din tunda baya gani to shekaru sun masa yawa ka san koyin shekaru suka yi yawa da kana awa ɗaya ne fa za ka dawo minti 40 daga minti 40 za a dawo 30 daga 30 ma warai da gaske sai gana ta baya-baya murya za ta yi ƙasa lafiya bai ishe ka ba za ka iya tsayawa ba sannan kuma ba mamaki wasu abubuwa za ka iya mantawa sai an tada kai to sai suka fitar da suna babba da limamai daban-daban suna yi limamai daban-daban sai dai ba taɓa sanya wani limami a canza ba sai bana an sanya wani limami sai gunaguni yayi yawa, saboda limamin yana karkashin wani malami yana tafiya bisa manhaja guda, da malamin sa ya rasu sai fitar da wani abu daban. Ana samun haka, zaka ga malami malamin sunna ne yana tare da almajiran sa, sai bayan ya rasu sai ga wanda ya hau kuma dan bid'a ne. Ana samun haka, da kuwa yayi shiru. Wa irin wannan ne aka bada dama ma Abdullah ibn Abbas, aka ce yayi hudu ba faftaha suratan nur, kawai sai ya fara da suratun anzalnaha wa faratnaha wa anzalna fiha faja'ala kullama yaqra'u thumma yufassir, sai ya kasance duk lokacin da ya karanta zai fassara. Sai shi ba mai jan masa aya, amma kaga mu da yake ba mu nuna ba, idan zamu yi abu sai mun ja mai jan mana aya. Wanda aka yi laushi shi ma ayar ta kakare masa, to in akwai alaran momi a gefe daman amfanin su kenan. Idan mutum ya kakare sai a daga shi, tunda ba wanda ya sai gwada gadara da Qur'ani. Wata rana sai ka gwada gadara da Qur'ani sai Fatiha ta gagare ka, kwarai da gaske. Saboda haka ba za ka gwada gadara da Qur'ani ba, amma duk lokacin da ya yi karatu sai ya yi fassara. Fa qala shaykhun min al-hayy, a cikin tawagar akwai wani dattijo malami ne, wasu malamai suka ce sunansa Abu Wa'il. Abu Wa'il ya ce subhanallah, ya ce tsarki ya tabbata ga Allah, saboda ni ban taba jin hudu ba irin wannan ba. Ya ce ma ra'aitu kalaman yakhruju min ra'si rajulin, ya ce ni ban taba ganin maganganu dalla dalla daki daki, maganan da take fitowa daga kan wani mutum ba irin wannan. Yace law sami'at fi turku, yace da atra sune turkawa, domin a lokacin suna da matsayi ana ganin sune jarumai waɗanda suka iya jawabai. Yace da turkawa sun ji maganganun wannan da jawabinsa, la aslama, wallahi da dukkan su musulunta za su yi, saboda ba abinda ba za su gane ba, komai za su gane, kuma za su gamsu da basira da hikiman da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su. وأنه صحيح رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل وقال الشيخ الأدوي صحيح نفس المرجع. فبدا كا وأنما كان تثبت فنقول أن يثبت شيء عبد الله بن عباس الله تبارك وتعالى يباكي إلين لا يكوي لو كذين كوالي جواسك فيتو خرجاي سوسنا قدارة القرآن كو إنا كدوكم القرآن لا سفر القرآن سكي كفا حجة zamanin Ali bin Abi Talib aka rasa waye ne zai fito, na fito da su Abdullahi dan Abbas shi aka tura, kuma sai da ya murkusa su duk gadaran su da Qur'ani. Allah ya taimake shi, ya sa da yawa daga cikin su ka dawo kan hanya, sai wanda Allah ya fitar kawai. To kun ga Allah ta'ala ya kaddara ki, ya zabe ki ɗaya daga cikin masu kare addinin Allah kwarai da gaske a zamanin khalifancin Ali bin Abi Talib. Wa kana radiyallahu anhu jamilan tayyiban ra'iha, shi ma kyakkyawan mutum ne kamar mahaifinsa. Sai dai Allah ta'ala ya sanya shi yana da ƙanshin jiki haka, saboda yana yawan sanya turare, kamar ya zama addicted da turare, kuma abin da ya kamata kenan ka zama addicted da abu mai kyau, ba ka kasance addicted da shaye-shaye ba ko aikin banza ba, amma abu mai kyau abinda ake so kenan. Saboda me? Saboda duk inda Abdullahi dan Abbas in ya wuce, to mutane su kan gane cewa ya wuce. A da lokacin da muke yara ko wani dattijo wanda yake sayar da kayan koli, turarensa daban ne, mu mukan gane muna yara, inda ya wuce waje muka biyo mukan gane ya wuce wajen, sai mu je mai tabinsa muna son ya bamu wannan turare din. Kuma wani abin mamaki, wato turaren ba haka yake sayan abin nan ba, irin masu halawan nan ne ba, kawai saboda yau da kullun ne Allah ya baki basira. Zaina iya tunawa yana kama da kanshin ko joy ne, kun san sabulu joy, akwai sabulu joy, da akwai sabulu joy da imperial, ana samun su a yanzu ba samu ko a yana samun ku? Amma dai akwai ran da nace a sayo mun joyi, aka ji aka sayo mun wani abu wanda duk yaji sai manya-manyan abin nan. Ai sabulun da in ka ji sabulu yana kai, ko local sabulu ne ko local sabulu ne ba za ka ji shi da yaji irin na yanzu ba, amma akwai sabulun da yanzu sabulan da ake sayarwa ka rinka atishawa kenan. To wannan mutumin zai je ya hada, to ban san wallahi alamu yanzu akwai yayansa amma ban yi tsammanin da wanda ya yi ba kwarai da gaske, sai ya hada wannan da wannan shi ya san turaren da yake hadawa. In ya har hada sai ka ji kanshi duk inda ya bi, kuma yakan dauki lokaci. To kaga wannan zamani namu ma kenan, balle zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ai ko annabi yaro in ya dafa ki, in ya tafi gidansu akan gane annabi ya dafa ki. To kai in Allah ya kaddara kai mai warin jiki ne, ka sai turare mai kyau mana ka ringa abun nan. Duk wanda kai hannu da shi ko ka abun nan gane cewa wannan kai wannan turaren malam ne. Amma sai an hada da tallafi. Wa qala ata ma ra'aytul qamara laylata 14 illa zakartu wajh ibni abbas ata rahimahullahu ta'ala. Yana daga cikin tabi'ai yace duk lokacin da naga wata a daren 14 yace sai na tuna kalkalin fiskan Abdullahi dan Abba, ya bar duniya amma sai na tuna da shi. To kaga wannan yana daga cikin abubuwa da Allah tabaraka ta'ala ya masa, wannan ya gwada yana da tsafta kuma ya tsufa ya kai shekarunta na ainihin tsufa daidai gwargwado da ainihin tsafta sawani ikrama, sai dai wani lokaci kuma haske ne na ilimi in Allah ta'ala ya riga ya kaddara wa mutum shikenan, ba wai na magi ba ko na kafi zabuwa ba. Ikrama shi ma yana daga cikin tabi'ai yace kana ibn Abbas in idza marra fi tariqi, to bari ku ji idan yazo ya wuce hanya, kulna annisa mata abinda suke cewa alal hitan, zaka gaji su suna magana kamar da katanga in yazo ya wuce ya abun nan, suna cewa amarra almisku amarra ibn Abbas, shin da turaren almiski ne domin shine yafi kowane turare muhimmanci a da shi, in an wuce da shi zaka gane wai turaren almiski ne aka wuce da shi ko Abdullahi dan Abbas ne yazo ya wuce. To kaga bai kamata ka ringa zama kawai ana jin ka ji wani din wani kokarin tottoce hanci ba. Wannan in kana son karin bayani ka duba sayru alamin nubala na Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Talabuhu lil ilmi wa tahammuluhu ash-shada'id fi sabil ta'sili. Duk da kasancewa annabi ya masa addu'a, ba wai ilimin ne Allah ya tusa masa kokolwa ba, sai da ya nema. Shine za a ba mu bayanin yadda ya nemi ilimi, saboda haka ko ka yi addu'a ko ka shafa ami to ka tashi ka nema, ka tashi ka yi fama. Amma in ka ce fa'ami ne kawai za ka tsaya a fa'ami, kun san mutanen da sai ya ce kai wani kamar ya shafa ami, daga nan kuma Allah ya taimake shi kokarinsa ne fa. Saboda akwai wanda yake za ka ga ya shafa ami din ya gama shan fa'ami din, amma a firamare ma koransa za a yi, a firamare ma koransa za a yi. To abin na Allah ne, wannan yana gwada cewa ka yi addu'a ka kuma hada da ainihin kokarinka, ba kwanciya za ka yi ba kawai ka yi addu'a ka ce addu'an gita za ta yi tasiri, a i'malu, Allah ya ce ku yi aiki kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya yi wannan aiki, kuma Allah ya tara maka ilimi mai yawa wanda ya wayi gari, yana ɗaya daga cikin waɗanda ake taruwa a ƙarƙashinsa. Tunda an ce akwai lokacin da za a je aikin hajji ma fa khalifa, da khalifa ya ce ya kamata Abdullahi dan Abbas mu tafi aikin hajji tare, tunda ya ce zama a birnin Madina zai tafi Makka. Yadda khalifa yake da tawaga shi ma haka yake da tawaga na ɗalibai, yadda khalifa yake da tawagan fadawa shi kuma haka yake da na ɗalibai, warai da gaske. Wadancan fadawa ne suna fadanci, waɗannan kuma ɗaukan ilimi suke yi, kaga kowa da tawagarsa. To a irin wannan ne in aka samu, in ba domin sahabi ba ne khalifa zai ce kai wannan zai ce aikin hajjin ma na haramta maka, koma gida ko ya takaita maka mutanen da zaka tara. In ka karanta abin nan tarihin sarakunan da yadda suka yi fama da malamai, da yadda malamai suka yi fama da su, wallahi wallahi zaka ji mamaki. Ka kawai sarki zai zo kana tara mutane a masallaci haka sai ya ce daga yau ba za ka sake karantarwa ba har ka mutu, kuma kana yi zai saka a kurkuku, kuma ba yadda aka yi ya sai dai kai ta rubuce-rubuce. Ai da haka wadanda suka yi ta rubuce-rubuce, mafi yawan wadanda suka yi rubuce-rubucen nan ba su yi da baki, wasu ba su samu daman yi da baki ba, amma haramta musu kai akwai kasashe a nan duniya a yanzu akwai kasashen da wallahi ba su yadda ba kai saka karantar irin wannan ba. Ke za mu ke ce Najeriya tana da ni'ima irin wannan sai dai kuma ba amfani da ni'iman yadda ya kamata. Kwarai da gaske hatta wani malami idan gwamnati ta wake shi wallahi an gan shi da wani sai an kama shi wani ma sai an kama shi sai dai kawai ya zo ya salla ko kuna masa magana ba zai saurare ku ba saboda mai saboda masu leken asiri suna gani yana salla wannan ma an baki dama ya yi salla ya fito ya koma gidansa kenan daga shi sai matansa a yanzu ana samun haka. Allah ya sauke saboda haka wannan shi ne babban sahabi Abdullahi dan Abbas matsayin kani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masanin alqur'ani kuma masanin ilimi na musulunci. Ana ya kamata mu dakata sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.